الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا قوم شا تقواز قواتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو تايد داريه دا 40 دبيار wadda ta yi daidai da 5 ga watan 8 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillati al-iziyyati fi fiqhi al-malikiyya littafi ne na Professor Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 134 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai cikin babi na karshe a wannan littafi babi na 11 inda malam yace babi ne da ya tattaro bayanai a dunkule na abin da ya shafi farillai da kuma sunnoni da kuma adab wato ladubba muna nan a gaba ta farko game da abin da ya shafi imani a darasin da muka yi na karshe mun shiga cikin bayani akan as-sifat ma'ana sifofin Allah madaukakin sarki wanda wajibatul wujud ta ta'allaqu bi jami'il juz'iyyat wal kulliyat wal mustahilat to malam ya dauki wannan gaba ya kawo abin da yake nufi da wato ta ta'allaqu bi jami'il juz'iyyat da kuma kulliyat da kuma mustahilat din wa annahu ta'ala yace Allah ta'ala wahidun fi dhatihi la nadhira lah Allah ta'ala shi kadai ne a cikin zatinsa ba shi da tamka ko kini wa annahu la yastahiqqu al ibadata ghayru wanin sa baya cancantar bauta subhanahu wa ta'ala to a karkashin wannan an ci gaba da kawo irin yanda Allah madaukakin sarki ya dinga ambaton ya dinga sifanta wannan kalma ainihin wato ta tauhidi an kira ta da kalmar tauhidi domin ita ce mafi girman kalmomi mafi falala saki ba kaidi babu wata kalma gabaki daya da ta kai girma da daraja da falalar wannan kalma ta la ilaha illallah kalmar tauhidi ita ce kalmar da kowane annabi ya fade ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato ita ce kalmar da mafificiyar kalmar da wani annabi cikin annabawa ya ambata wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah yace mafificiyar kalmar da na fada da ni da sauran annabawa da suka zo gabani na ita ce la ilaha illa allah wa hiya afdalu dhikri babu wani zikiri da ya kai la ilaha illa allah falala kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu dhikri la ilaha illa allah fiyayyan zikiri shine la ilaha illallah wa afdalid du'a alhamdulillah mafificiyar addu'a shine alhamdu wato fadin alhamdulillah Allah ta'ala ya sufanta wannan kalma da cewa ita ce al'urwatul wuthqa igiya mai karfi wadda bata tsinkewa Allah yace faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wanda diye imani da Allah ya kafircewa dagutu ma'ana duk wanda yace la ilaha illallah ya rike ta to yayi riko da igiya mai kwari wadda ainihin wato duk wanda ya riko da ita wato yayi riko da abu mai karfi da baya tsinkewa domin da ita ce bawa zai tsira a nan duniya ya kuma tsira a lahira sannan kalma ce da Allah ta'ala ya sufanta ta da kalma daddada wanda zamu tashi a daidai wannan gaba qalal muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa wa wasafaha subhanahu bi annaha al-kalimatu at-tayyiba Allah ta'ala ya sufanta kalmar la ilaha illallah da cewa kalma ce daddada kama qala tabaraka wa ta'ala kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratu ibrahim aya ta 24 Allah yace alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa baka ga yanda Allah madaukakin sarki ya bada misalin wato kalma daddada ka shajaratin tayyibatin kamar wata daddadar bishiya asluha thabitun wanda asalinta wato tushenta ya zama kafaffe a cikin ƙasa wa far'uha fis sama sannan rassanta kuma suna cikin sama Allah ta'ala ya buga misalin kalmar la ilaha illallah da wata irin bishiya wadda ita ma take kama ƙasa take yin nutso a cikin ƙasa ta saki saiwoyinta tayi wato kaka gida a cikin ƙasa sannan rassanta su yi sama shine bishiyar dabino ga dadi ga kuma in ta kama ƙasa tumbuke ta ba karamin aiki bane dan haka tumbuke la ilaha illallah ga wanda ainihin wato ya kudirce ta kuma ya yarda da ita yake aiki da ita wato aiki ne wanda yake ba zai yu ba wa wasafaha tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sufanta wannan kalma ta la ilaha illallah bi annaha alqawlu thabit Allah ya ce ita ce tabbataccen zance kowane irin zance ba tabbatacce bane sai la ilaha illallah la ilaha illallah shine alqawlu thabit kama qala jalla wa ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah madaukakin sarki yana tabbatar da masu imani bil qawli thabit da magana tabbatacciya fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma lahira wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah ta'ala yana batar da adh-dhalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama kaga a wannan ayar ma Allah ta'ala ya kira kalmar la ilaha illallah da cewa alqawlu thabit ita ce tabbataccen zance surati ibrahim aya ta 27 wa wasafaha Allah ta'ala ya sufanta la ilaha illallah bi annaha da'watul haqq da cewa ita ce wato kira na gaskiya duk wani kira wato in ba na la ilaha illallah bane to ba na gaskiya bane in kana neman kira na gaskiya shine a kira ka zuwa ga la ilaha illallah kama fi qawlihi subhana kama yanda yazo cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala suratul ra'd aya ta 14 lahu da'watul haqq gare shi shi kadai kira na gaskiya yake gare shi shi kadai ga Allah shi kadai kira na gaskiya yake walladhina yad'una min dunihi wa inda suke bautawa ba shi ba la yasjibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu komai ba illa ka basidi kaffaihi ila alma sai fa kamar misalin wanda ya shimfuda tafukan hannayensa izuwa ga ruwa liyabluga fahu wai dan ruwan ya iso zuwa ga bakinsa ba tare da ya debo ba ba tare da yayo sama da bakin ba kawai ya ga famfo kawai ya tara hannun haka a famfo ko kuma ainihin wato ruwa a cikin gulbi kawai ya tara hannunsa kamar hukuncin ko kuma misalin waɗanda suke bautatawa ba Allah ba wajen rashin tsina na musu komai kamar misalin wanda ya shimfuda tafukan hannayensa ne a ruwa wai ruwan ya taho da kansa ya shiga bakinsa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce wa ma huwa bibaligi ba kwa zai isa zuwa ga bakin nasa ba wa ma du'a'ul kafirina addu'ar kafirai ba komai bace illa fi dhalal face tana cikin bata kiraye kirayen kafirai ba a komai suke ba face suna cikin bata dan haka misalin waɗanda suke bautatawa wani ba Allah ba misalin su kamar wanda ya shimfuda tafin hannunsa ne a ruwa izuwa ga ruwa ba tare da ya dauki ruwan zuwa ga bakinsa ba yana nufin ruwan da kansa ya taso ya shiga bakinsa idan mutum zai shimfuda tafin hannunsa ruwa ya taso da kansa ya biyo hannun ya shiga bakinsa in haka zai yi to bautar wani wanda ba Allah ba za ta tsina nawa mai bautar wata tsiya ووصفها جل وعلا بأنها الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء باقية في عقبه bayan wannan kalma ta tauhidi kalmar la ilaha illallah Allah ya kira ta da kalmar gaskiya a wani gurin kuma Allah ya sufanta ta da cewa kalma ce wadda annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim badadin Allah imamul hunafa shugaba limami jagoran masu tauhidi ya sanya wannan kalma ta la ilaha illallah baqiyatan kalma ce mai wanzuwa fi aqibihi azuriyarsa waja'alaha Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya sanya wannan wato waja'alaha ya sanya la ilaha illallah kalimatan ta zama wata kalma baqiyatan mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zuriyarsa la'allahum yarji'una dan su zamanto suna komowa kan hanya Allah ta'ala ya faɗa annabi Ibrahim cewa ya sanya wannan kalma tazamto kalimatun baqiya da kalma ce mai wanzuwa ila yawmil qiyamati kalma ce mai wanzuwa annabi Ibrahim ya sanya ta zama mai wanzuwa a cikin zuriyarsa dan su zamto suna komowa kan hanya suratu zukhruf ayata 28 wa wasafaha Allah ta'ala ya sufanta wannan kalma bi annaha kalimatu taqwa cewa la ilaha illallah ita ce kalmar taqwa kalmar imani allati alzamaha Allah ainihin wato wadda Allah madaukakin sarki ya kimsata nabiyahu sallallahu alaihi wasallama ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabbansa wa annahum kanu ahqqa biha kuma sun kasance dama su suka fi cancantar wannan kalma wa ahlaha ta su ce dama Allah ta'ala cikin suratul fatih aya ta 26 yace wa alzamaha wa alzamahum kalimatat taqwa Allah madaukakin sarki ya kimsa musu shine alzamahum ya kimsa musu kalimatat taqwa kalmar imani ita ake kira da la ilaha illallah Allah ya kimsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kimsa wa sahabbansa sallallahu wato sahabbansa Allah ya kara musu yadda ya kimsa musu wannan kalma ta imani sai Allah da kansa ya ce wa kanu ahqqa biha sun kasance su suka fi cancantar ta annabi da sahabbansa su suka fi cancantar wannan kalma wa ahlaha kuma ta su ce dama wa wasafaha tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya sufanta kaga kenan daga cikin sunayen ko sifofin la ilaha illallah akwai sufanta ta da kalimatu taqwa wa wasafaha tabaraka wa ta'ala bi annaha al'ahd Allah madaukakin sarki ya sufanta wannan kalma ta la ilaha illallah da cewa kalma ce ta alƙawari kalma ce ta yarjejeniya kama fi qaulihi jalla wa ala kamar yanda yazo cikin fadin Allah mai girma da daukaka illa manittakhadha indar rahmani ahda illa manittakhadha indar rahmani ahda sai dai fa ga wanda yake da wani alƙawari a wajen ubangiji mai rahama sai fa ga wanda yake da wani alƙawari a wajen ubangiji mai rahama alƙawarin shine la ilaha illallah da kaga anan Allah ta'ala ya kira ya sufanta kalmar la ilaha illallah da al-ahad alƙawari suratu maryam aya ta 87 fa hadhihi waɗannan ayoyi da kaji wa gairuha da wani wasu ayoyin da ba su ba mimma jaa fi kitabillah daga abin da yazo cikin littafin Allah al-Qur'ani min awsafiha nasufofin la ilaha illallah yadullu wannan duk yana nuna maka ala annaha kalimatun azima akan cewa kalmar la ilaha illallah kalma ce gagaruma mai girma laha maqamun fiddini tana da babban matsayi a cikin addini wa annaha asasud din kai ita ce ma tushen addini wa asluhu ita ce ainihin asalin addini wa annaha al-kalimatu allati unzilat ita ce fa la ilaha illallah dinnan ita ce kalmar da unzilat li ajliha al-kutubu sabida ita fa Allah ya dinga saukar ya saukar da littafai Allah ya saukar da zabura ya saukar da injila da at-taura da al-qur'ani da suhufi ibrahima wa musa duk ya saukar da waɗannan ne saboda wannan kalma ta la ilaha illallah dan a san babu wani abin bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya dinga saukar da littafai ya kuma dinga aiwa ursilal li ajali har rusul, sannan Allah ta'ala ya dinga aiko manzanni saboda su tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illallah. Thumma arsalna rusulana tatra, Allah ya ce muka dinga aiko manzanninmu wato wannan nabin wannan wannan nabin bayan wannan. Duk kowane annabi in yazo yana gaya wa mutanansa ni ibudullaha, ku bautata wa Allah, sannan kuma malakum min ilahin ghairu, ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba. Da aka saboda la ilaha illallah aka saukar da littafai, saboda la ilaha illallah aka aiko manzanni. Wa hadha al-ma'na, wannan ma'anar jaa fi ayatin kathiratin fil Qur'an, ta zo a cikin ayoyi masu tarin yawa cikin Al-Qur'ani. Ka kaulihi subhanahu wa ta'ala, kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala fi awwali suratin Nahl, a farkon suratul Nahl Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu, al'amarin Allah ya zo, fala tasta'jiluhu, ku daina neman gaggauto da shi. Ya riga ya zo, ba sai kun nema a gaggauto da shi ba. Subhanahu, sarki ya tabbata ga Allah, wa ta'ala ya daukaka amma yushrikuna, gabarin abin da suke hada shi da shi na shirka. Yunazzilul mala'ikata, Allah ta'ala yana saukar da mala'iku birruhi, da wahayi min amrihi, na umarninsa. Kalmar ar-ruhu tana zuwa da mala'ika Jibril ana kiransa ar-ruh, sannan wahayi ana kiransa ar-ruh, sannan taimako da nasara daga Allah ana kiransa ar-ruh. An gane ko? Wannan mun karanta, mun fadu wannan, mun fadu fassarorin su ma a cikin al-imanu bil yawmil akhir, ga waɗanda za su iya tunawa littafin al-imanu bil yawmil akhir na Sallabi. Yunazzilul mala'ika, karka jance bir ruhi ka dauka Jibril, mala'ika Jibril ake nufi ana. Allah ta'ala yana saukar da mala'iku ya aiko su bir ruhi, da wahayi min amrihi, na umarninsa, alaman ya sha'u, ga wa'yanda ya ga dama min ibadihi, cikin bayinsa. Wa'innan mala'ikun aka aiko su da wahayi, me aka ce su yi? An anziru, cewa su yi gargadi, annahu, yanda al'amarin yake, la ilaha illa ana, babu wani abin bautawa bisa cancanta sai ni, fattaquni, a ƙarƙashin haka su kiyaye dokokina. Kaga dalilin saukar da mala'iku duk saboda wannan kalma ce ta la ilaha illallah. Suratul Nahl aya ta 1 zuwa ta 2, fa wasafaha, sai Allah ya sufanta wannan kalma ta la ilaha illallah bi annaha, da cewa ita kalma ce da unzilatil kutubu, aka saukar da littafai li ajali bayaniha, dan littafan su kunshi bayaninta, wa taqririha, dan tabbatar da ita, wa idahiha, da bayaninta da ƙara yin sharhi a kanta. Wa qala jalla wa azza, Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, wa ma arsalna min qablika min rasulin, ba mu aika da wani manzo ba gabaninka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, illa nuhi ilaihi, face shi wannan manzo da muka aika mun yi masa wahayi, annahu, cewa yanda lamarin yake, la ilaha illa ana, babu wani abin bautawa bisa cancanta sai ni, fa'abuduni, da aka su bautata mun. Suratul Anbiya aya ta 25, wa qala jalla wa ala, Allah mai girma da daukaka ya ce, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, haqiqa mun tashi manzo a cikin kowace al'umma, mun aika da manzo a cikin kowace al'umma, ba al'ummar da mun tashi manzo a cikin ta ba. Ani ibudullaha, muka ce ya ja hankalinsu su bauta wa Allah, wajtanibu taghut, kuma su nisanci dagutu, ma'ana Allah ya tashi manzo a kowace al'umma zuwa ga la ilaha illallah. Suratul Nahl aya ta 36, wa fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam wasfu hadhihi alkalimati almubaraka, a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai sifa ta wannan kalma mai albarka, bi annaha, da cewa wannan kalma arfa'u shu'abil iman, ka san imani class class ne, aji aji ne, rukuni rukuni ne, to la ilaha illa Allah ita ce aji na kololuwa da in kaje shi kaje ka kure ajin la ilaha illa Allah shine mafi daukaka shu'abil iman ajujuwa na imani rukuni rukuni na imani bangare bangare na imani to in kaje la ilaha illa Allah shine aji mafi daukaka na can sama kama fi hadithi shu'ab kamar yanda yazo cikin hadithin ash-shu'ab al-mashhur wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba an gane ko to hadithin shu'ab kenan al-mukharraj fi sahihain hadithi ne wanda aka fitar da shi a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace al-imanu shi imani bid'un wa sab'una shu'ba yanki bangare bangare 70 ne da doriya da yan kai a alaha bangare mafi daukaka a cikin ajujuwa da rukunin la ilaha imani shine qaulu la ilaha illa Allah fadin la ilaha illa Allah wa adnaha mafi kasa a cikin rukuni rukuni na imani imatatul adha'ani tariq kawar da abin da zai cutar daga kan hanya wal haya'u manzo Allah yace kaga kunya shu'batun wani aji ne min shu'abil iman daga cikin bangare ko ajujuwa na imani wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 9 Imam Muslim hadisi na 35 da kuma na 58 wannan lafazin na Imam Muslim ne hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta la ilaha illallah da ita da cewa ita ce mafi daukaka a cikin abin da ya shafi imani wa fil hadith al-akhar aw an hadithin kuma annaha law wudi'at fi kiffatil mizan fi kiffati mizanin wa fi kiffatil mizanil ukhra as-samawati wal ard thaqulat bihinna hadhihi al-kalimatu al-'azima a wani hadithin kuma an sufanta kalmar la ilaha illallah da cewa inda za a dauki la ilaha illallah a dora ta a bangare guda na mizani tunda shi sikelin awo bangare biyu ne da shi akwai bangaren dama bangaren hagu akwai kunnan dama da kunnan hagu to inda za a dauki la ilaha illallah a dora ta a bangare na dama na mizani wa fi kiffatil mizanil ukhra a daya bangaren na imani kuma a tattaro as-samawat sammai gaba dayansu tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai wal ard a tattaro kasa gaba daya tun daga kasa ta daya har zuwa kasa ta bakwai a dora su akan bangaren mizani nan ga la ilaha illallah a bangare daya nan ga sammai da kassai da abin da ke cikin su a bangare daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace saqulat bihinna hadhihi alkalimatu alazima wannan kalmar mai girma ta la ilaha illallah sai ta nauyaye su sai ta rinjayi sammai da kasa da suke bangare guda fil musnad yazo cikin almusnad na imam ahmad min hadith abdullah ibn amr ibn al-as hadithin sahabi abdullah ibn amr ibn al-as bi sanadin thabitin da isnadi wanda yake tabbatacce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna nuhan alaihi salam annabi nuhu alaihi salam qala li ibnihi annabi nuhu ne yace wa dansa ya bunayya ya kai dana amuruka bila ilaha illa Allah na umarce ka ina umartaka ka rike la ilaha illa Allah kar kai sakaci kar kai wasa ka rike la ilaha illa Allah fa innaha domin wannan kalma ta la ilaha illa Allah in wudi'at idan aka dora ta fi kiffatin wato a bangaren mizani guda daya was samawatu sab'i sammai bakwai wal arduna sab'i da kassai bakwai fi kiffatin su kuma a dora su a bangare daya na mizani lamalat bihinna la ilaha illa Allah da la ilaha illa Allah tarinjaye su wannan yana nuna maka kalmar ba karamin nauyi ne da ita ba sikelin awo
a mizani ranar tashin alkiyama duk wanda ya rike la ilaha illallah ya fahimci ma'anarta ya je wa Allah da ita baya hada Allah da wani abauta Allah kadai yake kadaitawa abauta ba wani mahaluki da zai kira sai Allah lokacin da yake shiga yake cikin bukata in yana da bukata yana roƙon Allah in dai mutun ya rike la ilaha illallah da sharuɗan nan nata guda bakwai ko kuma guda takwas mutun ya kiyaye su to lallai yana da nauyi a mizanin awo sikelin awon sa ranar tashin alkiyama zai sha mamaki zai yi nauyi domin la ilaha illallah ta fi sammai guda bakwai da kassai guda bakwai nauyi a sikelin awo qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau kanatis samawatu da a ce sammai bakwai wal ardu da kassai halqatun mubhamatun nan ya sa mufragatun ko halqatan mufragatan ko halqatan mubhamatan shine ta gani a cikin lafazan hadisin halqatan wato mubhamatan da a ce sammai guda bakwai da kassai guda bakwai a ce wani zobe ne kuma zoban rufaffe wanda ba kofa ko ta ina a jikin sa ko ta ina an cike shi a rufe ki to da a ce wa'annan samman guda bakwai da kassai a ce misali halka wani zobe ne kuma zoban mubhama ai mubhama shine halqatan laysa fiha fathun wato shine halka wata wani zobe wanda ba shi da kofa kai ka san wannan kofar da aka rarake ya zama ziri ai zai zama ba shi da nauyi ko to in ku aka ce gaba daya an cike shi gaba daya inda za a dora shi a sikeli ai zai yi nauyi to a ce sammai da kassai kamar wani cycle ne kuma cycle din cikakke wanda aka rufe shi gaba daya ba wai wanda yake tsakiyarsa ba komai ba a ce cikakke lafasamat hunna to da la ilaha illallah ta rinjaye su ta fi karfin su ta tarwatsa su duka wa fi riwayatin laqasamat kunna la ilaha illallah to da kalmar la ilaha illallah ita kadai ta ainihin wato rinjayi ta fi nauyi fiye da waɗannan samman guda bakwai da kasan guda bakwai wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 11 shafi na 150 wa sahahu Shu'aib al-Arnaut Shu'aib al-Arnaut ya inganta wannan hadisin fi ta'liqi cikin ta'liqin da yawa musnad na Imam Ahmad مجلد نقوم الشاعر شافي ندري دامس وعنه رضي الله عنه وعنه صلى الله عليه وسلم دقى من زن الله صلى الله عليه وسلم من زن الله ياتي يصاه برجل كثورة لك جوانا كسا دنكسا لا إله إلا الله تا واتو كلمة ودتك سعادتا babu wani abu da zaka iya kamanta ta da shi wajen tsada duk wanda Allah ya azurta shi da ita wallahi an bashi arzikin da babu sama da shi bari ka ji wani mutum da yazo da littattafai na tarin laifuffuka da zanubai guda 99 la ilaha illallah aka zo da ita kamar wani ID card ta yi belinsa gaba da yusahu bi rajulin min ummati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kira wani mutum cikin al'ummata ala ru'usil khalaiki a gaban halittun duniya gaba daya da mutane da aljanu tun daga annabi adam an tattara mutane duk gaba daya a gaban halittun Allah fayunsharu lahu 99 sijillan za a bude masa littafan aikin sa littafan sa da takaddu da aka cika da ayyukan sa za a bude masa guda 99 kullu sijillin kowane littafi min ha daga cikin 99 din nan maddal basar iya ganinka ba wai littafi ne dan karami irin wannan a gabana ba ba wai takarda bace wanda take iya fada fadin takaddar cike take da laifuffukan da yayi wa Allah iya ganin sa in ya daga karshen inda baya gano karshen takaddar to wannan guda ɗayan an bude ta kuma ba ita kadai bace 99 ne fa yuqalu lahu za a zo da wannan bawan gaban Allah subhanahu wataala ga halittun Allah suna gurin sai a ce wa wannan bawan atunkaru min zalika shay'an kaga an bude maka ayyukan ka ko kaga irin ta'asar da kai ko kaga irin tabargazar da kai ko kaga laifuffukan da kai ko kaga tarin zunubanka akwai wani abu da baka yadda ba a cikin wannan laifuffukan da aka rubuta kana ganin mala'ikun da suka yi ta wannan aikin suka yi ta rubuta, kana ganin sun zalunce ka, akwai abin da aka shigan maka da shi ba baka aikata ba? Za a tambayi wannan bawan, a ce a tunkaru min zalika shay'an, akwai wani abu da kake inkari game da wannan rubu wannan abubuwan da kaga an rubuta? Fa yaqulu ya rab, sai ce ya ubangiji. Fa yaqulu la ya rab, sai ce a ya ubangiji, ba wani abu ne da nake inkari, duk abin da yake rubuta na aikata ya Allah. Fa yuqalu lahu, sai a ce da shi a indaka uzrun, kana da wani hanzari, kana da uzurin da za ka kawo cewa wannan abin ga dalilin da ya sa ka aikata shi, wannan kuma ba da gangan ba ne, wannan kuma kaza kaza, kana da wani hanzari? Au ko kuma a wata ruwaya indaka hasana, to yanzu dai ka ga irin tarin zunubanka, ko kana da wani kyakkyawan aiki da kake ganin zai zama muƙabilin wannan laifuffukan naka, ma'ana in an auna wannan kyakkyawan aikin da wannan kyawawan ayyukan za su, wato wannan miyagun ayyukan naka za su bace a neme su a rasa saboda wannan babban kyakkyawan aikin naka, ko kana da shi? A wata ruwayar kana da wani hanzari, zai ce a ba shi da wani uzuri, ba shi da wani hanzari da zai iya gabatarwa. A wannan ruwayar kuma, wata ruwayar kuma, au indaka hasana, kana da wata hasana, wani kyakkyawan aiki. Fa yahabur rajul, mutumin duk zai firgice ya tsorata. Wa yaqulu la ya rab, yace wallahi ya Allah, ba ni da wani kyakkyawan aiki wanda zan dauko shi nake ji da shi, nake ganin an dora shi a zikeli zai rinja yi waɗannan ayyukan, ba ni da shi ya Allah. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace innaka la tuzlam, to ka sani ba za a zalunce ka ba. La zulma al-yawm, inna Allah sari'ul hisab, ba a zalunci a yau, wannan ranar. Shi yasa zaka ji an ce mutum ya tafi ina ake cewa gidan gaskiya, ina wana ce na ai ya riga mu gidan gaskiya, ko makaryacin bai isa ya ƙarya ba wannan ranar, gidan gaskiya ne, babu zalunci. Innaka la tuzlam, sai a ce masa to ka kwantar da hankalinka, babu zalunci. Fa yukhraju lahu bi taqatin, sai a fito masa da wani dan takarda, wani dan ID card haka, fiha, ana bude ID card din sai a ga la ilaha illallah, sai ce a ci, ashe yayi imani. Ana bude wannan dan ID card din sai a ga a cikin sa la ilaha illallah. Fa yaqulu ar-rajul, sai mutumin ya ce da kansa, ya rab, ya ubangiji, wama hadhihi al-bitaqati ma'a hadhihi as-sijillat, ina za a iya hada wannan dan karamin ID card da irin wannan tarin littafai na guda 99, daya ma an bude, iya gani na, ina wannan yan ID card za a kwatanta shi har a ce wai zai yi beli na daga waɗannan tarin laifuffuka din? Qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tuḍa'ul biṭāqa, sai a dauki wannan dan ID card din sai a dora shi fi kifatin, a bangare ɗaya na sikeli na mizani, was-sijillāt, wa innal litatafannasa guda 99 fi kifatin, su ma sai a dora su a bangare ɗaya na mizani, nan ga dan karamin ID card amma da la ilaha illallah a jiki, nan kuma ga tarin littafai 99, su kuma da tarin madudin laifuffuka da nauyi na zunubai. Fadashatis sijillat wa thaqulatil bitaqatu, gaba ɗaya wa'annan littafan khaffat, sai su tashi ba nauyi. Wa thaqulatil bitaqa, wannan dan ID card din mai la ilaha illallah shi kuma sai yayi nauyi, ana dora shi gaba ɗaya sai a ga yarin jayi wa'incan littafan na miyagun ayyukansa. Wala yasqulu ma asmillahi shay, akwai abin da ya isa yayi nauyi in an hada shi da sunan Allah, ai din nauyin abin ya ci karo da sunan Allah ya zama shafal. La ilaha illallah a hada ta da wani tarin zunubi, komai tarin zunubin bai kai nauyin la ilaha illallah ba. Shi yasa ake ta maimaita maka cewa imani shine jigo, lalle kar kai wasa da harkar imani, kar kai wasa da harkar aqida, karka kuskura ka je wa Allah baka da jarin tauhidi wallahi akwai matsala shi yasa malam Abdurrahman al-Akhdari malam mai ahlali yake ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani farkon abin da yake wajaba akan baligi ya inganta imaninsa zuwa da imani ranar tashin alkiyama ba karamin alheri bane babu tashin hankali sama da mutumin da yaje da imani marar kyau ko yaje da imani rubabban imani ko kuma ma yaje ba imani ka duba ga wani misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar mutum ne ya aikata laifuffuka da masu yawan gaske har sun cika littafai wajen guda 99 kuma kowane littafi ya gani in an bude shi amma ga la ilaha illallah duk tarin jayi waɗannan littafan guda 99 to shi yasa a ƙarshe sai annabi ya ce wala yasqulu to menene ya isa ya nauyi ma asmillahi in an hada shi da sunan Allah wa menene shi kenan wala yasqulu shay'un babu wani abu da zai yi nauyi ma asmillahi in an hada shi da sunan Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 213 Imam Tirmidhi hadisi na 2639 wa hassanahu kuma ya hassana hadisin wa ibn Majah shi ma ya rawaito hadisi mai lamba ta 4300 haka Ibn Hibban hadisi na 225 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 710 haka Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman mujalladi na 1 shafi na 264 da kuma shafi na 283 wasahul hakim al-hakim ya inganta hadithin wal albani haka Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta hadithin fi sahihil jami a cikin sahihul jami jami'u sagir ko shi ma hadithi mai lamba ta 1776 والواعدي في الصحيح المسند هكا الواعدي اشكن صحيح المسند شافينا داري بكوي دا 92 وقد ألف الإمام أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري جزءا في حديث البطاقة ونبب مالمي دا اكي كران سال إمام أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري ya wallafa wani bangare na hadisin albitaka hada wannan hadisin da muka karanta hadisul bitaka ya wallafa littafi a kansa Rubi'atir Riyad an buga littafin a kasar Riyad fa alayka bi la ilaha illallah dan ka dan uwa ka rike la ilaha illallah yake yar uwa ki rike la ilaha illallah fa alayka bi la ilaha illallah akhi tuflih ka rike la ilaha illallah dan uwa zaka ci nasara ka rike la ilaha illallah zaka rabauta ranar tashin alkiyama wa amin yake cewa ta'allamha kasanta ka koye ta ba kawai fadin ta da baki wa la ilaha illallah la ilaha illallah mutun yana yin wasu ayyukan na tabargaza ko suna yana yin wasu ayyukan da suke ma warware masa la ilaha illallah to mutun yana cewa la ilaha illallah yayi imani da boka yayi imani da tsubbu yayi imani da bori yayi imani da ainihin wato kaga wannan ai tubka da warwara kenan ga la ilaha illallah kuma ya warware ta ina fata an gane ko yana bautar wani wanda ba Allah ba dan haka ka rike la ilaha illallah zakara bauta ta'allamha ka nemi iliminta wallahi duk in ka karar da rayuwarka wajen neman ilimin la ilaha illallah me ta kunsa me take nufi wallahi ba kai hasara ba wallahi duk abinda ka karar na rayuwarka babu la ilaha illallah a ciki wallahi ka tafka hasara hasarar da babu sama da ita ba ka da wani excuse da zaka je wa Allah baka san la ilaha illallah baka san ma'anarta ba babu wannan karka ce harkar yau da kullun yau ce neman abinci babu wani neman abinci da zai hana ka san la ilaha illallah wa amin biha kai imani da ita wad'u ilaiha ka kuma dinga kiran mutane zuwa ga su koma zuwa ga la ilaha illallah wa tahammal fi sabili zalika kull sa'abin ka dauki dukkan wata wahala akan la ilaha illallah wa mashaqqa ka dauki kowane irin tsanani inda akan la ilaha illallah ne a dace ka a hana ka a kore ka kai amma kashe ka inda akan la ilaha illallah ne ka shirya da haka wa tahammal dauki dukkan abin da zai faru fi sabili la ilaha illallah fi sabili zalika inda akan la ilaha illallah ne to dauki kullu sa'abin wa mashaqqa kowace irin wahala da tsanani ka jure mata akan la ilaha illallah nas'alullaha muna roƙon Allah an yaj'alana ya sanya mu min ahliha daga ma'abota la ilaha illallah fil hayati a cikin wannan rayuwa ta duniya wa ba'dal mamat da kuma bayan mun mutu innahu sami'un mujib, lalle Allah mai ji ne kuma mai amsa addu'a. Al-imanu bir rusuli, imani da manzannin Allah, wa tasdiquhum da kuma gaskata su. Ko al-imanu bir rusuli, imani da manzannin Allah, wa tasdiqihim da gaskata su. Qala al-musannif wa anna jami'a rusulihi, kuma lalle kai imani cewa dukkanin manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su, musaddaquna, ababan gaskatawa ne, fima ja'u bihi, akan abin da suka zo da shi. Wa anna muhammadan, ka kuma yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasulu, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Wa min usulil iman, yana daga cikin tushen imani. Wa arkanihi, wato da rukunan imani. Al imanu shine yin imani bi jami'il anbiya'i, da dukkanin annabawa wa rusuli da manzanni. Wannan yana cikin usulil iman, yana cikin arkanul iman. Ka yadda da dukkan annabawa, kai imani da dukkan manzanni. Kama fi hadisi Umar, kama yanda yazo cikin hadisin Umar radiyallahu an, fi su'ali Jibril lin-nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, game da tambayar da mala'ika Jibril yayi wa manzon Allah akan imani. Qala, sai annabi ya bashi amsa yace, an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir da ranar lahira, wa tu'mina bil qadar, ka kuma yi imani da qaddara, khairihi wa sharrihi, ta alheri da ta sharri. Wannan hadithi ne wanda yake muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 50, Imam Muslim hadithi na ainihin wato na 10, na 9 da na 10. Waman kafara bi nabiyin wahidin, duk wanda ya kafirce wa wani annabi guda daya, yace ya kafirce bi yi imani da wani annabi ba cikin annabawa, faka annahu kafara bi jami'ihim, hukuncinsa kaman ya kafirce wa dukkaninsu ne. Ko dai kai imani da su duka, ko ka kafirce da su duka, amma babu maganar ka zaɓu wasu ka ce ka yi imani da su, ka ce ba ka yadda da wasu ba. Da haka in ka ware annabi guda ɗaya ka ce ba ka yadda da shi ba, to daidai yake da ka ce ba ka yadda da dukkan sauran annabawan ba. Kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ce, kadzabat qaumu nuhin al-mursalin, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzannin Allah duka, amma an san cewa annabi Nuhu suka ƙaryata. Amma da Allah ya tashi ba da labari sai ce, kadzabat qaumu nuhin al-mursalin, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni duka. Da haka wannan yana nuna maka ƙaryata manzo guda ɗaya daidai yake da ƙaryata manzanni duka. Ash-Shu'ara aya ta 105. Wa qala subhanahu wa ta'ala, saura mun ji 5, kadzabat thamud al-mursalin, Allah ya kuma cewa thamudawa sun ƙaryata manzanni. Su ma kaga aka ce sun ƙaryata manzanni. Ash-Shu'ara ga ruwa ya dawo, mu kai ganga ba ko mu tsaya haka? Bal ladina yufarriquna baina Allahi wa rusuli, waɗanda suke raba tsakanin Allah da manzan, wato wa rusulihi, waɗanda suke raba tsakanin Allah da manzanninsa, fayuminuna bi ba'din, su ce sun yi imani da wani sashi, wani bangare na wato annabawa ko manzanni, wa yakfuruna bi ba'din, su kuma kafircewa wani bangare, akhbara Allahu annahum humul kafiruna haqqa, Allah ya bada labari cewa su ne kafirai na hakika, su ne kafirai haqqan na hakika. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, innal ladhina yakfuruna billah, lalle waɗanda suke kafircewa Allah, wa rusulihi da manzanninsa, wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli, suke nufin su bambanta, su raba tsakanin Allah da manzanninsa, wa yaquluna, suna cewa, nu'minu bi ba'din, mun yi imani da wani bangare, wa nakfuru bi ba'din, mun kafircewa wani bangare wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila suna nufin sirki wata hanya tsakatsakiya tsakanin haka ulaika humul kafiruna haqqa Allah ta'ala yace waɗannan sune kafirai na haƙiƙa wa a'tadna lil kafirina azaban alim azaban muhina haƙiƙa wato mun yi wa kafirai tanadin azaba ta wulakanci azaba wato muhinan ta kaskanci suratul nisa aya ta 150 zuwa aya ta 151 insha Allah sai mu tsaya at-tasdiqu bi akhbarir rasul abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah madaukakin sarki ya kawo mana sassauci Allah ya kawo mana aminci wannan yanayi da yake tasowa tsakanin wannan ƙasa tamu da makauciyarmu Allah madaukakin sarki ka hana faruwar abin da zai zama damuwa ga al'umma Allah madaukakin sarki ka hana dukkan abin da zai hana wato zai hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dan saukan amincin da muke cikin sa Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka daidaita tsakani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah